إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وهكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومنا لنا الخميس كما شهود غوتان 6 shekara 1440 daidai ta hijira, wanda yazo daidai da 21 ga watan 2 shekara 2019 a lissafin miladiya. A ci gaba da karatun mu na fiqhu a cikin littafin Muqaddimatul Izziya ta Abul Hasan Al-Maliki Ash-Shadhili المنوفي رحمه الله تعالى. منا كراتو أشكل لدب نبيا بكاتا أداب قضاء الحاجة زام تاشي أدي دي قلن دمالا يتي وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان في الفضاء ولم يكن فيه ساتر، فإن كان فيه ساتر ففي منعه قولان. daga cikin ladubba na biyan bukata shine shi wannan mai biyan bukata Allah ya yastaqbil al-qiblata kar ya fiskanci al-qibla wala yastadbiraha kar kuma ya juya wa al-qibla baya. idza kana fi fada'i idan ya kasance a sarari ne, walam yakun fihi satirun kuma babu wata sutura da take suturce shi daga al-qibla. fa in kana fihi satirun, amma mallan yace idan akwai sutura fa fi man'ihi qawlani, to dangane da hana shi fiskanta al-qibla ko juya mata baya qawlani, mallan yace zantuka biyu ne a malikiya. to wannan matsala da mallan ya dauko matsala ce tabbatacciya a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mai biyan bukata baya fuskantar al-qibla kuma baya bata baya, kamar yadda yake cikin hadisin Abu Ayyub al-Ansari cikin Bukhari da Muslim. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ata ahadakum al-gha'id fala yastaqbil al-qiblata wala yastadbiraha. idan dayanku ko la tastaqbil al-qiblata lighaitin wala bawlin wala tastadbiruha walakin shariqu aw gharribu, kar ku fiskanci al-qibla don yin bayan gida ko don yin fitsari, kar kuma ku bata baya, sai dai shariqu ku duku kalli gabar aw gharribu ku kalli yamma. wannan saboda al-qiblar mutanen Madina kudu ne, inda Madina tana arewa da Makka ne. Haka idan an hana fiskantar al-qibla ko bata baya a Madina, to yanda za a fiskanta shine gabar ko yamma kenan. mu kuma al-qiblar mu anan gabar ce, haka mu kuma nan kenan kudu ko arewa. wannan hadisi ne tabbatacce babu kura a kansa, ya hana mai biyan bukata ya fiskanci al-qibla ko ya bata baya, sawa'un fitsari ne ko bayan gida ne. to mallan sai yazo da wata magana yace idza kana fil fada'i, idan biyan bukatar tasa a sarari ne, wato fili ne,
kamar jeji walam yakun fihi satirun kuma babu wani abu da zai masa sutura ajejin idan a ce misali yana tsakanin lahone yana tsakanin karage da itatuwa da bishiyoyi da suka masa sutura ba gaban shi ba sarari bane akwai abin da ya tare to shine malam yake cewa idan akwai irin wannan fafi man ihi kaulani to wajen hanawan akwai zance biyu ko a ce fili ne kewaye ne an kewaye da kara kamar lambu sarari ne amma a kewaye yake sai ya je misali jikin kewayen to shin zai iya fiskanta a hakan ko ku har yanzu hanin yana nan sai malam ya ce kaulani wato akwai maganganu biyu a malikiya na akwai masu cewa zai iya tunda an samu sutura kai tsaye ba sarari bane tsakaninsa da alkibla akwai masu cewa a ba zai iya ba malam ya ce al-mukhtaru minhum al-man'u zababban zance daga cikin biyun shine hanin shine in dai a sarari ne to koda tsakaninsa da alkibla akwai sutura akwai hijabi na danga ko na bishiya ko na ganye abin da yake zababban zance a cikin zantuka biyu na malikiya shine ba za a yi ba wa amma fi'luhu fil manzili amma aikata hakan a cikin gida fa yajuzu mutlaqan malam yace wannan ya halatta kai tsaye cikin gida ba sarari ba ba feki ko gona ko jeji ba a cikin gida an riga an gine gidan an yi wa gidan kofar shiga da gine-gine a cikin da dakuna an kebe banɗaki shi ma an masa nasa ginin an masa kofar shiga to malam yace yajuzu mutlaqan a wannan kan a malikiya sake ba kaidi ya halatta mutum ya ga alkibla ko ya ba ta baya me yake nufi da mutlaqan sake ba kaidi mana ba wata doka da ba wani kaidi da aka sa masa ba wani iyaka ko sharadi da aka yi masa kawai ko a wani irin hali ne shi sa malam yake kokarin yanzu ya warware mana me yake nufi da mutlaqan sai ya ce a'ani abinda nake nufi da mutlaq hunaka abinan sawa'un kana hunaka satirun amla duk ɗaya ne idan a cikin gida ne akwai sutura ko babu sutura mana in dai cikin gida ne to babu katar a ce kuma gurin da zai yi fitsarin ko zai yi bayan gidan sai akwai wata sutura shin akwai sutura a gurin da zai yi fitsarin wato ya tare tsakanin fitsarinsa da ginin gida aula ko kuma babu wani abu da ya tare tsakanin fitsarinsa da ginin gida ko gurin fitsarinsa da ginin gida kana hunaka mashaqqatun amla kuma duk ɗaya ne akwai wahala wajen rashin fiskantar alkiblan ko babu wahala wajen rashin fiskantar alkibla wannan abin da malam ya faɗa har yanzu ishara ce zuwa ga wani sabani gajeren sabani a mazhaba wasu suna ganin koda a cikin gida ne to ya zamana mutum ya suturce kansa a wurin da zai yi fitsarin idan zai fuskanci alkibla wasu kuma suna ganin a in dai a cikin gida ne to koda ba wata sutura tsakaninsa da alkibla asalin ginin gida ya wadatar masa wasu kuma suna ganin a koda a cikin gida ne sai dai idan akwai wahala ya fuskanci alkibla sai dai idan akwai wahala ya fuskanci wurin da ba alkibla ba idan akwai wahala ya fuskanci wurin da ba alƙibla ba sai in alƙibla ko sai in ya juya mata baya to a sannan ne babu laifi idan ya fuskance ta ko ya juya mata baya amma idan zai iya fuskantar wani wuri ba tare da shan wahala ba to ko da a cikin gida ne ba zai fuskanci alƙibla ba wannan lamarin mashakka suna nufin irin bandakan da za a gina su wanda tsarin ginin su idan mutum ya shiga biyan bukata to ginin ba zai dauke shi ya fuskanci wani wuri ba sai yadda direction na ginin yake saboda matsin sa shi yasa Abu Ayyub a cikin wani hadisi yake cewa faqadimna shama wajadna almarahida qad buniyat nahwa alka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla yace muka je sham sai muka samu bandakai an gina su tsarin ginin su an gina su ne suna fuskantar alƙibla to ba yadda muka iya sai dai ko mu fuskanci alƙibla ko kuwa mu juya wa alƙibla baya ba mu da zabi sai haka sai yace amma sai mu dan baude wa alƙibla sai mu dan baude wa alƙibla a hakan din dai a dole dole hakan ma in mun fito mu nemi gafara Allah madaukakin sarki to shi ne wasu malaman suke ganin cewa babu wani rangwame koda a cikin gida ne sai dai idan ya zama da wahala mutum ya iya barin alƙibla a wannan zamanin namu muna da babban misali irin shaddodin nan da ake na zamani na kwalba shaddodin kwalba za ka samu yanayin zama a kansu ko tsuguno a kansu ɗaya ne ba ka da wani yanayi sai wannan don haka idan aka tashi kafata sai aka kafata alƙibla to kaga mutum dole haka zai zauna ki ne fuskanci alƙibla yayi to kaga wannan da wuya ya iya canzawa daga alƙibla ta yi wuya zai canza daga alƙibla to ba zai samu wato nutsatsen zama da zai biya bukatarsa yadda yake so ba to wahala ta shigo cikin wannan lamarin to sai wasu malikiya suke ganin idan akwai irin wannan wahalar to sai mutum ya hakura ya bi bandaki yadda yake shikenan ba a hana ba irin yadda ya faru da su Abu Ayyub amma su da suka dan karkace din ma sai da suka nemi gafara Allah wannan mas'ala kamar da kuka ganta mas'ala ce da ba a malikiya kadai ba mas'ala ce da ake da sabani a kanta tsakanin waɗanda suke ganin cewa kwata kwata ba hali a fuskanci alƙibla ba hali a bawa alƙibla baya zuwa waɗanda suke ganin a iya a ba alƙibla baya amma ba za a fuskance ta ba zuwa waɗanda suke ganin cewa a iya a fuskanci alƙibla ko a ba ta baya idan a cikin gida ne in ba a cikin gida ba ne to ba za a iya ba duka zantukan sun fi girma a kan waɗannan maganganu guda hudu magana ta farko masu cewa ba za a iya fuskancin alƙibla ba ba za a ba ta baya ba ko a sarari ne ko a cikin gida ne ko da gini ko da sutura ko ba sutura ko da wahala ko ba wahala sun yi la'akari da hadisin Abu Ayyub al-Ansari da muka karanta wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku fuskanci alƙibla don yin bayan gida ko yin fitsari kar kuma ku ba ta baya in ya so ku kalli gabar ko yamma mana mu anan ku kalli kudu ko arewa suka ce wannan hadisin annabi alaihi salatu wassalam ya yi hani da fuskantar alƙibla da kuma ba ta baya kuma bai bambance cikin gida ko jeji ba bai bambance cikin gini ko sarari ba bai bambance wahala ko rashin wahala ba kawai cewa ce kar ku yi suka ce domin kuma alfarma ta alƙibla ai gini baya kawar da alfarmar alƙibla tunda inda a ce gini yana tare alƙibla to ai da ba za a yi sallah a cikin masallaci ba suka ce ai gini baya tare alƙibla baya rage mata alfarma ballantana ma mutum idan a cikin gini ne a iya a fuskanci alƙibla da haka suka ce ba wani bambanci da gini da ba gini kawai a nisanci alƙibla akan wannan fahimta yana da kyau mutanenmu masu yin gini su dinga yin la'akari da injiniyoyi da masu kuɗi da iri na 'yan kama kama masu filan ɗin kansu da kama kame duka kowa ya mayar da hankali idan zai gina bandaki tunda har akwai zancen da babu sassauci kuma sun gina ne akan hadisi kuma zancen su yana da karfi to ya kamata mu yi kokari musamman shaddodi na zamanin nan mu yi kokari mu dinga tunani kafin mu kafa su suna da tsare-tsare irin nasu to dole wani lokacin tsarin su yana da alaka da plan din gini da haka tun daga plan ne dan za a zo ana magana to yanzu an sa ta nan ina za a sa can ba sai a zo ana wannan kuma rikicin karshe wata kila kai irina ne awin igiya ka zo ka sha ta gini kawai ka tashe shi a haka sai ka zo kai nisa ka zo sa sarga a zo ana magana alkibla in ka zo kuma aka zo aka kira masu sa sarga su ce maka ai dole sai dai ta kalli gabas saboda in an tun ta kalli arewa ina za ka sa can barka za ka sa can barka a cikin falo ne ai kaga shikenan sai zance dan wani don haka yana da kyau mu yi la'akari da wannan mu daina daukan abun haka kawai sakaka kawai tsarin ka shi zaka yi tunda ba dama a hau shaddar sai a yadda take to a nisanci sanya ta ga alkibla zance na biyu shine masu cewa a iya abewa alkibla baya amma ba za a fuskance ta ba ko a cikin gini ne ko kuma a waje ne amma ana iya a bata baya amma ba za a iya fuskantar ta ba suka ce dalilin su kuma akan wannan shine hadisin Abdullahi dan Umar shi ma yana cikin Bukhari kuma yana cikin Muslim yace raqitu yawman ala dari Hafsata fa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة عبد الله بن عمر yace wata rana na hau kan dakin yar uwata nana Hafsa matar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wata bukata mai ko gyaran kan dakin zai yi ko wata bukata da ta kai shi sama ya hau yace sai na hangi ma'aikin tsira alayhi afdalus salati wassalam sai na hangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsugunne yana fiskantan Sham bayansa kuma yana Ka'aba to anan waɗannan malaman su suka yi hujja da wannan hadisin suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har an ganshi amma a cikin bandakin cikin gida yana fiskantan Sham ya ba alkibla baya to wannan dalili ne da yake nuna ana iya ba alkibla baya amma babu dalili da zai sa kuma mu ce a bata gaba dan haka sai suka tsaya iya haka suka ce asali shine a nisanci fiskantar ta ko bata baya amma idan a cikin gida ne ko a cikin kewaye ne ko da sutura to ana iya bata baya amma ba za a fuskance ta ba zance na uku suka ce a'a ana iya fuskantar ta ana iya bata baya idan a cikin gida ne ba matsala inda gini a zakani to ana iya fuskantar ta ana iya bata baya ba matsala amma idan ba a cikin gida bane to ba zai yiwu a bata baya ko a fuskance ta ba su ma dalilin su shine wannan hadisin na Abdullahi dan Umar kenan su a wurin su an samu sassauci daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan cewa kenan idan a cikin gini ne a cikin gida ne to ba matsala wannan doka a iya ai aiki a ajiye aiki da ita wala Allah wannan kuma zai zo ne akan fatawa ta karshe ko fahimta ta karshe ta uku yayin da mutum ya dubi wanne ne yafi masa sauki idan a cikin ginin ne ya zama zai yiwu ya bada alkibla baya ba tare da ya sha wata wahala ba to ya bata baya yafi akan ya fuskance ta idan kuma ya zamana ba zai yiwu ya bata baya ba face sai ya sha wahala kamar irin shaddodin zamanin nan na kwalba ta yaya mutum zai juya ya kalle bayan shaddar kuma ya biya bukata sai dai ta ketsa shi haka abuna ba wurin da ya kamata ya sauka ba sannan hakan nan ma yayi rangaranga zaman ba zai masa dadi yadda ya kamata ba. Don haka idan ba ta baya da wahala to sai ya fuskance ta, amma idan zai iya ba ta baya ba tare da ya sha wahala ba to ya ba ta baya ya fi akan ya fuskance ta. Wannan kuma shine zance wanda yake mafi inganci. A jeji kan a waje kam kuna tafiya a mota ka sauka za ka yi fitsari to ka nisanci alkibla, kawai wannan kan kafa a jeji kan ka nisanci alkibla ko fuskantar ta ko ba ta baya. Amma a cikin gida bandakan cikin gida to nan kuma abin da aka fito shine kar ka fuskanci alkibla, in kai haka ka fita daga sabani. Amma idan ta kama sai alkibla to zaɓi, idan ba ta baya zai yiwu ba wahala to shi ya kamata ka zaɓa, idan kuma ba zai yiwu a ba ta baya ba sai dai dole a fuskance ta, to tunda a cikin gida ne a cikin banɗaki ne sai a fuskance ta a babu matsala insha Allah ta'ala. Malam yace faslun fasali nawaqidul wudu'i arba'atun, abubuwan da suke warware alwala. Nawaqid jam'i ne na naqid, wasu sukan ce musu mujibatul wudu, abubuwan da suke wajabta alwala, wasu sukan ce nawaqid abubuwan da suke warware alwala. Ga wanda yayi alwala, kun sani alwala sifa ce ta hukunci. Idan mutum yayi alwala ya bi gaban da aka bukaci a wanke su yayin alwala, ya wanke su da niyya, ya inganta wanke su yadda ake bukata, yayin da ya kammala wanke kafar hagu to ana ce da shi mai tsarki, ana ce da shi mai alwala. To wannan tsarki nasa na alwala yana tare da shi, dukkan wani wata ibada da aka wajabta tsarki zai iya yin ta da wannan tsarki nasa na alwala. Zai iya sallah, zai iya tawafi, zai iya karanta daukan alqur'ani da karanta alqur'anin da sauransu, har zuwa lokacin da wani abu zai faru da shi sai wannan hukunci na tsarki ya karye. Ba zai ji karyewarsa bane bal ya ji ya karye, a'a hukunci ne, hukunci ne. Shari'a ce ta sanya wata alama, idan an samu wannan alama to wannan tsarki ya warware, idan kuma ba a samu wannan alama ba to wannan tsarki yana nan ko da kuwa za a wuni a kwana, wannan tsarki yana nan. To kun ga ashe muna da bukata a babin ilimi mu san waɗannan alamomi don mu san ingancin tsarkinmu da kuma rashin ingancinsa. Idan ya karye to idan mutum ya bukaci aikata ibada da sai da tsarki a yi ta to sai ya sake shi, ba a ce lokacin da ya karye dole lallai lallai mutum sai ya sake ba, a'a mutum yana iya zama ba alwala, yana musulmunsa babu komai, amma dai an fi son ya dinga kasancewa da alwala din, amma yana iya zama ba alwala. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rike mashi buta ya kewaya ya dawo, da ya zo sai aka ajiye buta bai yi alwala ba yadda ya saba, sun sani ya saba in dai ya kewaya kuma zai yi alwala, to wannan karo sai bai yi alwala ba. Sai suka ce ya ma'aikin Allah ba kai alwala ba, sai ce a'a ai ba sallah zan yi ba balle ne alwala. Wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a wannan lokaci don ya nuna mana zai yiwu mutum alwalar shi ta karye kuma ba tare da ya sake alwala ba ya ci gaba da harkokinsa. Ba a nemansa da alwala a matsayin tilas har sai idan ya zo aikata aikin da wajibi sai da alwala a yi shi. Ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, zuwa karshen aya. Kun ga nan sai Allah ya ce ya ku mummunai idan kun tashi yin sallah sai ya faɗi alwala, idan kun kenan kafin ka tashi yin sallah an kaddara baka da alwala, ya halatta ka rayu haka a mintinan da ko awoyin da ba wata ibada da aka lazumta maka tsarki da ta wajaba kanka. Don haka yayin da mutum alwalashi ta kare kuma sai yazo zai yi sallah, to dole sai ya sake ta. To shi yasa wani lokaci ake cewa abin da ya karya alwalar ake cewa mai, ake ce masa mai wajabta alwala. Shi ya karya ta kuma shi ya wajabta ta, saboda inda ba dan shi ba da bata wajaba ba. Tayyib, malam sai ya ce nawaqidul wudu'i arba'atu, abubuwan da suke warware alwala abubuwa ne guda hudu. To amma in mun dubi ahlari ai sun fi hudu ko ba haka ba? A karatunmu na ahlari da ashimawi ai abubuwan da suke karya alwala sun fi hudu. An ambaci fitsari, an ambaci bayan gida, an ambaci tusa, an ambaci bacci, an ambaci farfadiya, an ambaci suma, an ambaci maye, an ambaci taba mace, an ambaci taba al'aura, ga sunan dai an ambata. Waje abubuwa guda tara yanzu ma na ambata. Kuma malam ya ce guda hudu ne. To abinda malam yake nufi a nan guda hudu, yana nufin kashi hudu ne. Arba'atu aqsami, sun kasu kashi hudu. Da haka malam yanzu zai kawo maka su ne da wani tsari na ilimi. Sun kasu kashi hudu, ba irin wancan da muka yi zube ba. Eh, zube kawai aka yi wancan. Yanzu wannan kuma an kasa maka su gida hudu ne. Sai malam ya ce al'awwal, kashi na farko, ar-riddatu, ridda. Ridda wa hiya kufrul muslimi, shine kafirtan musulmi, ma'ad Allah. Allah ya kare mu daga ridda. Ridda shine kafirtan musulmi. Musulmi yana musuluncinsa ya bar musulunci, ya faɗa ko ya aikata ko ya kudurta abinda zai fidda shi daga musulunci. Yana iya yiwuwa musulmi ya fita daga musulunci, yana faruwa. Yana iya yiwuwa ya fita daga musulunci, wannan yana faruwa. Yana faruwa ta hanyar faɗan kalmomi, yana faruwa ta hanyar aikata ayyuka, yana faruwa ta hanyar kuduri a cikin zuciya, duk yana faruwa. Don haka matsaya ce za a samu tsakanin waɗanda suke sakaci da waɗanda suka wuce gona da iri. Masu sakaci su ne masu ganin musulmi baya kafirta. Ko waɗanda suna nan burjik suna da ra'ayi na cewa ya za a yi mutum yana kalmar shahada a ce ya kafirta, ya za a yi mutum yana sallah a ce ya kafirta, kaza kaza kaza. Don haka sai ya zama kwata kwata suna ganin cewa in dai mutum yana sallah to ba zai kafirta ba, in dai mutum ya yi kalmar shahada to ba zai kafirta ba. To wannan sun yi sakaci da yawa, sun manta ayoyi na Alkur'ani mai girma wanda suke nuna ana kafircewa imani. Wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin. Suna nan ayoyi da suke nuna ana iya barin musulunci da wasu ayyuka ko da wasu zantuka wanda suka faru gare shi, zai iya yiwa ya bar musulunci. Sannan kuma akwai waɗanda sun wuce gona da iri, su kuma da zaran mutum ya faɗi wata kalma wanda wannan kalmar sawa'un sun auna ta cewa kalma ce da take fitarwa daga musulunci, ko ko kawai sun kalle ta ne kalma ta sabo, sai su yi masa hukuncin kawai ya kafirta. Sawa'un sun dubi uzuri sun bashi ko ko ba su dubi uzuri sun bashi ba, sai su masa hukuncin kawai ya kafirta. Ko ya aikata wani aiki, wannan aikin yana kafirtawa baya kafirtawa? Sun bada uzuri, babu uzuri, akwai uzuri ba uzuri, kawai sai su yi hukuncin kafirci. Wannan kuma wuce gona da iri ne. Ta haka dawowa za mu yi mu tsaya a tsakiya, mu sani cewa ba wai mutum idan ya musulunta shi ke nan ba a kafirta ba, a'a, mutum zai musulunta za a haife shi a cikin musulunci ya rayu shekara 100 ma yana musulunci bai tawo fita daga musulunci ba wannan kuma shi aka fi zatowa musulmi kuma shine yafi yawan faruwa amma kuma fa mutum yana iya yiwuwa yana musuluncin ya furta wata kalma ko ya aikata wani aiki ko ya kudurta wani kuduri da zai fitta shi a cikin musuluncin sawa'un ya samu mai masa fatawa cewa ya kafurta ko bai samu mai masa fatawa cewa ya kafurta ba zai fita daga musulunci dole mu san cewa akwai wannan dan haka mu yi taka tsantsan da abubuwan da za su iya fitar da mutum daga musulunci su kuma ana sanin su ne a karatun aqida ba a wannan karatun da muke yi yanzu ba sannan hakan nan su waɗanda suke saurin kafirtawa su kuma su dawo su ma tsakiya su fahimci cewa ba da zaran mutum ya faɗi kalma za a yi masa hukunci da kafirci ba ko ya aikata aiki za a yi masa hukunci da kafirci ba har sai an binciki wannan kalma ko wannan aiki shin ma kafirci ne kuma in kafircin ne shin babu sabani akan kafirci ne ko ku akwai sabani akan cewa wannan aikin kafirci ne shin akwai nassi na alqur'ani ko na hadisi da ya tabbatar da cewa wannan aikin kafirci ne ko wannan zancen da ya faɗa kafirci ne sannan kuma shin ya faɗa ko ya aikata yana mai tawili ko kuwa ba shi da tawili kawai haka ya sha iskar duniya ya faɗa ko ya aikata sannan yana sane da cewa wannan abun ko faɗa ko aikatawan yana kafirtawa ko kuwa shi jahili ne bai ma san hakan din yana kafirtawa ba duk wannan usurori ne su ma da ire-iren su ana sanin su ne a karatun aqida shi yasa muka matsa muke ta karatun aqida saboda shi kuma yana tare mana imanin mu ne yana ƙara imanin kwalliya yana tare abin da zai cutar da shi to idan mun dawo cikin karatun mu abin da ake nufi da daidai shine barin musulunci to malam ya kawo ridda daga cikin abubuwan da suke karya alwala za ku ga wasu malamai ba sa ambaton ridda cikin abubuwan da suke karya alwala nan zo abin da ahlari ma bai kawo ba mai ashimami ma bai kawo ba mai iziya ne ya kawo ridda wasu suna ganin babu wata fa'ida ambaton ridda daga cikin abubuwan da suke karya alwala wasu kuma suna ganin akwai alfanu babban dalilin da yasa wasu malamai suke ganin ridda tana karya alwala suka ce saboda ridda tana rusa aiki ridda tana rusa aiki tazo mu karanta aya wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu Allah yace wanda ya kafirce da imanin da yayi faqad habita amaluhu to aikinsa ya rushe aikinsa ya rushe don haka kafirci ko kafirta ko ridda yana rusa aiki daga cikin ayyukan musulmi ko akwai alwala yayi alwala sai ya ridda to yadda sauran ayyukan suka rushe to haka nan ita ma alwalar ta rushe hakan nan suka yi dalili da fadin Allah ta'ala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin an maka wahayi da annabawan da suka zo kafin ka cewa da a ce za ka yi shirka la yahbatanna 'amaluka to da aikin ka ya rushe wala takunanna min al-khasirin kuma da ka kasance daga cikin masu asara wannan ma sai ya zama dalili akan cewa me na'am dalili ne akan cewa aiki yana rushewa yayin da mutum ya kafarta la yahbatanna 'amaluka aikinka tabbas zai rushe sai suka ce wannan dalili ne akan cewa al-aiki yana rushewa idan mutum ya yi ridda waɗansu kuma suka ce a'a, ai ba take lokacin da mutum yayi ridda aikinsa yake rushewa ba, ba take lokacin da mutum yayi ridda aikinsa yake rushewa ba, saboda fadin Allah ta'ala, wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Ubangiji ta'ala yake wa man yartadi minkum an dini, wanda daga cikinku yayi ridda gabarin addininsa, fayamut wa huwa kafirun, sai ya mutu yana kafiri, fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, waɗannan su ne wanda ayyukansu suka rushe a duniya da lahira. Sai wannan ayar ta nuna ashe ba da zaran an yi ridda ne aiki yake rushewa ba, sai in an mutu da ridda. Don haka wanda ya yi ridda sai ya dawo musulunci kafin ya mutu, to ayyukansa za su dawo, tunda Allah ya ce fayamut wa huwa kafir, ya mutu yana kafiri, sai ya ce fa ulaika habitat a'malu, to waɗannan ayyukansa sun rushe. Don haka wannan kuma shine yafi dacewa da sauki da rangwame da tausayi da rahama da jin kai irin na Ubangiji subhanahu wataala, cewa idan mutum ya ridda kuma sai ya tuba daga riddar ya dawo musulunci, to Allah zai dawo masa da me? Zai dawo masa da dukkan ayyukansa suna nan ba su rushe ba. Kamar da Allah ta'ala ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. دوبا يدع الله يلسافو ليفكا كسانكي الشركة zina, gashi nan dai manya-manyan laifuka, ya ce duk wanda ya aikata su zai gamu da azaba, za a ninninka masa azaba ranar alkiyama, kuma zai dawwama a cikin azaba yana wulakantacce. Sai ce illa man taba, sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya gyara aikinsa, sai Allah ce fa ulaika da shi da ire-irensu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan zunuban ma da suka yi Allah zai maye su lada. Ya shekara 20 yana fantamawarsa, sai ya tuba rana ɗaya, dare ɗaya ya tuba ya koma ga Allah madaukakin sarki, ya zama mutumin kirki, ya yi imanin da Allah ya karɓa. Sai a ɗauko shigantakarsa ta shekara 20 ɗin gaba ɗaya, sai a juya ta ta koma ayyukan lada, zuwa gidan karuwai zai koma ladan, zuwa masallaci, zuwa wurin garaya kuma, zuwa wurin karatu, zuwa kaza ya zama kaza, shan giya ya zama shan to Allah shi ya baro kansa sanin yaya zai juya ayyukan su koma lada, amma duka sai su koma lada. Don Allah yanzu Allahn da zai yi haka, da zai maka haka, zunubanka ma ya narkar da su koma ladan ne, yanzu ayyukan da kai su sallah su azumi kayin ya karba, sai kai ridda, sai ka tuba da imani ingantacce da aiki na kwarai, sai ya ce a waɗancan ayyukan da kai ya zubar da su ya watsar da su, sai dai ka sake sabi filfil, ba haka Allah yake ba. In dai zunubai ma zai juya su koma lada, to min babu aula ayyukan da kai na lada a ce Allah ya ajiye maka ya ce bari in gaba wannan gudun ruwansa. Lokacin da ka tuba ka dawo, sai a dawo ma da ayyukanka. Rahamar Allah tana da faɗi. Allah mun gode maka. To amma ko ba komai ya za a ce ka taɓa ridda ko? To ka gani. To almuhim, idan muka duba za mu ga cewa in kuwa haka ne za mu ce to kenan idan ba daga zaran mutum ya yi ridda aikinsa yake rushewa ba, to ta yaya mutumin da ya ridda za a ce alwalarsa ita ta rushe? Kun fahimta? Ta yaya za a ce alwalarsa ta rushe da ya ridda? To amma anan akwai wata matsala, wasu malamai suka ce wai me yasa za ku kawo mana maganar ridda ana magana a magana alwala ai gaba ɗaya maganar da ake waɗannan ayoyin ta rushewar aiki ana magana fa aikin la ana magana lada ne ba ba magana bacin aikin ba ladan aikin wanda ya ridda aikin sa ya rushe mana ladan aikin sa ya rushe don haka me ya kawo cewa ridda tana karya alwala maganar lada ake sannan suka ce ba haka ba ma me zai sa mu bata wa kanmu lokaci mu dinga ambaton ridda daga cikin abubuwan da suke karya alwala ba bukatar ma mu ambace ta wai mutumin da ya riga ya ridda ya kafir dama wa yake alwala musulmi shine in yayi fitsari za a ce ta karye in za ka yi sallah za ka sake in ya je bayan gida ya zaga za a ce ta karye yanzu da ya zo sallah za a ce za ka sake to wanda ya ridda me ma'anar a ce alwala ta karye tunda ba sallah zai dawo ba in ji mai yin sallah ne za a ce alwala ta karye to wanda kwata-kwata ya bar sallar gaba daya to me ma'anar a ce alwala ta karye a rabu da shi mana kawai fita shi annansa waɗanda suke da ra'ayin cewa ai ma wanda ya ridda idan zai kuma musulunci sai ya yi wanka wankan shiga musulunci sai suka daɗa da cewa to da ya ridda yanzu wanda ake nemansa da in zai yi musulunci sai ya yi wanka wa ake magana alwala don haka gaba ɗaya sai suka ɗauki maganar ridda abubuwan da suke karya alwala suna ganin kawai wani ɓata lokaci ne ba shi da wani amfani to shi yasa wasu za ku ko an batanta ma ba sai to amma ana ambato a wani wuri ko ba komai za a samu ilimi ko ba komai yanzu mun yi magana akan ridda mun ji abin da yake cikin al'amarin matsayin ridda a karyewar alwala ko shi mun ji ayoyin da suke magana akan ridda mun ji magana rushewar aiki ga wanda ya ridda shin da zaran ya yi riddan ne aikin zai rushe ko ko sai ya mutu bai dawo musulunci ba aikin zai lalace ya yi affaya ya rushe mun ji wannan zance mai inganci kuma shine sai ya mutu wanda ya ridda sai ya mutu akan kafirci ne sannan aikin sa yake rushewa to ko ba komai wannan ilimi ne malam yace asani abin da yake warware alwala na biyu ashakku fi wujudi taharati aw fil hadathi aw fis sabiq minhuma ma lam yastankihu ashakku yace kashi na biyu shine shakka shakka tana karya alwala amma shakkar malam ya kawo ta kala uku malam yace ashakku fi wujudi taharati shakka a samuwar tsarki shakka a samuwar tsarki mun yi da ku wannan karatun tun a ahlari mun yi a ashmawi da haka bai kamata yanzu ne ta kiki kaka ba kawai kai ya kamata a gane shakka a samuwar tsarki mun ambata a karatunmu a baya duk yadda ka ji shakka to akwai yakini da ya gabace ta in ka ji shakka akwai yakini da ya gabace ta don haka in an ce shakka a samuwar tsarki to yanzu yana da yakini na me kenan na karyewarta na karyewar sarki yana da yakinin bashi sarki yanzu shakkar da yake shine yayi sarki ko bai sarki ba shine ashakku fi wujudi taharati yana da yakinin bashi da sarki yana da tabbacin yayi fitsari yana da tabbacin yayi bayan gida yana da tabbacin yayi tusa ta fita amma sai yazo yake shakka a'a wai da yayi fitsarin nan kan yayi alwala ne ko bai yi ba dan haka yakinin sa fitsari shakkar sa alwala wanne ne sarki a cikin su alwalar me yake shakkar alwalar to shakka a samuwar sarki shine shakka a yin alwalar idan mutum ya samu shakka yayi alwala ko bai yi ba to alwalar sa bata yi ba zai koma kan abin da ya sani da farko shine me tsari saboda ka'ida da muke tafiya a kanta a musulunci al-yaqinu la yazulu bi shakki yaqini baya gushewa da kokwanto inda kana da tabbacin abu to kokwanto ba zai zo ya ture shi ba kana da tabbacin sa to kokwanto ba zai zo ya ture shi ba mutum ne da matarsa haka kawai wata rana sai zo yana shakka cewa shi fa matan nan ya zo yana shakka shi rannan ya sake ta ne ko bai sake ta ba yana shakka fa ya sake ta ne ko bai sake ta ba ko kuma shi fa rannan ransa ya baci ya ce mata kawai ta tafi gidansu shi ya gaji da wannan masifa san Allah malam abin yana damuna ta saku ne ko bata saku ba kaga duk wannan shakka ce a saki me azali abin da ya sani aure da haka yayin da duk ka samu shakka akan sakin matarka shakka ba za ta busu ne abin da ka tabbatar da shi an tare jama'a an yi kutubatul haja an yi ba matarka ce har sai ka samu yaqini cewa ka sake ta da haka idan yayi furucin saki kawai yace ya sake ta ya san ya sake ta khalas in yazo yana shakka ta ganganci ma yace eh to gaskiya ina manta ranar na manta ma lokacin gaskiya wani ba ai wani abun ba kuma da gangan yake ya sani to wannan a cikin zuciyarka ne kai da ubangijinka amma in har zuciyarka kana shakka kana kokonto to abin da ka sani shine aure to haka ne mutumin da yayi fitsari yazo yana kokontan alwala to abin da ya sani shine fitsari don haka zai sake alwala wannan shakkar tana kare alwala shakka ta biyu aw fil hadasi ko shakka a hadasi shakka a hadasi sun kuye ne na wacce shakkar akasi ne na wacce shakkar shakka a hadasi ita kuma yanzu yaqini amin yaqini a tsarki a alwala yana da tabbacin yayi alwalar yana da yaqini yana tunawa ma lokacin da yaje yayi alwalar gashi nan ya har yayi sallar azhar da ita amma yanzu yana kokonto ta karye ko bata karye ba ta karye ne ko shine kokontan kamar yadda yazo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an yajidu ka annahu yakhruju minhu shay'un ko kharaja minhu shay'un fala yakhruju min almasjid ko fala yakhruju min almasjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan idan dayan ku yaji a cikin sa wani abu yana kokonto bai sani ba wani abu ya fita ko bai fita ba to kar ya fita daga masallaci sai ya ji sauti ko ya ji wari sai ya ji wari ko ya ji sautin ta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kenan duk wanda yake da tabbacin alwala yayin yazo masallaci ya shiga sahu to idan shedan yazo yana wasa da tunaninsa da kwakwalwarsa yana riya masa cewa yayi tusa yana riya masa cewa fitsari ya daga masa yana riya masa cewa ruwan zawo ya fito masa haka yake jin alama ko yaji wani kugi a cikin sa kirr sai yake tunanin cewa ko ta fita ko kuma za ta fito ya matse ta ya mammatse ta ya mammatse ta sai zo yana shakka ko yar kadan ta fita ire-iren waɗannan abubuwan gaba ɗaya ya tattara su gaba ɗaya watsi da su kawai ya ci gaba da abin da yake annabi sallama ya ce kar ya juya fala yan sarif a wata riwaya kar ya juya kar ya yi sallama kar ya fita daga sallah sai ya ji wari in ya ji warin ta to ta yi kenan aw yasma'a sautan ko ya ji sautin ta sautin iri biyu ne akwai sautin ta na diri da aka sani akwai kuma sautin ta na iska zai ji iska ta fita choose amma wata diri ba shi kadai ya san ta fita to kaga anan ba zai ce ba yana jira ai bata diri ba ka ji tsoron Allah duk wannan hayaniyar da kajin duk ba za a ɗauke shi a matsayin yaqini ba ai yaqini ake nema tunda yake ne ake nema siffar fitatta dama uku ne ko dai a juwarinta ko kuma a jikararta ko kuma iskarta ta fita kaji iskarta ta fita wanda kake da yakinin cewa ta fita to irin wannan idan ya faru alwala ta kare amma idan shakka ce ba ka da tabbas kugin ciki ne kawai har konkwaso ta baya ma yi kuki yayi kuka irin na masu basu ba komai wannan ba wata matsala sai ka ci gaba da sallarka musulma ce karka fita sau don haka wannan shakka ce ame a karewa alwala shakka ce a hadisi kana da yakinin alwala to nan ma alwalarka bata kare ba ko in ce nan kuma alwalarka bata kare ba amma in kun kula malam diya musu hukunci da ne wancan na farko ta kare wannan nabi ma ta kare amma zance mai inganci idan shakkar mutum a karewarta ce to bata kare ba yakinin sa alwala ne shakkar sa a karewa to bata kare ba har sai ya samu yakini na karewa yakini ne yake koran yakini amma shakka bata koran yakini sai yace aw fi sabiq minhuma ko kuma ya samu shakka akan wanne ya riga alwalad ce ta riga ko fitsarin ne ya riga sai ya samu shakka ya zo ya kabbara sallah sai kawai shakka ta fado masa yayi fitsari yayi alwala duk yana da tabbacin wannan yana da tabbacin yayi fitsari yana da tabbacin yayi alwala amma yanzu rikici irin na shaytan sai ya sarke masa sai ya samu shakka a dubi amma me shakkar kine shakkar wanne ya riga sai da yayi fitsari ne yayi alwalar ko ku bayan yayi alwalar ne yayi fitsarin sai ya rude to wannan yana kare alwala saboda annabi alaihi salatu wassalam ya ce da ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abinda yake sa ka kokwanto ka koma ga abinda baya sa ka kokwanto da haka yanzu anan ya ajiye gaba daya wannan kokwanton nasa ya koma zero da haka zero kuma shine fashi alwala sai yayi da haka sai ya koma kawai ya je ya saki alwala da haka shakka guda uku malan ya kawo shakka a tsarki bayan yakinin alwala wannan alwala ta kare shakka a karewar alwala ba shakka afwan na farko malam ya kawo shakka a samuwar tsarki ko bayan yakinin karewar alwala abinda nake nema kenan shakka a tsarki bayan yakinin hadisi to wannan alwala ta kare saboda yakinin sa na hadisi shakka ta biyu shakka a hadisi bayan yakinin tsarki a karewar alwala bayan yakinin alwala to wannan alwala tana nan tunda yana da yakinin yayi ta shakka ta uku shakka a alwala da tsarkin duk a alwala da karewar ta duka amma wajen wanne ya riga to wannan zai zubar da su gaba daya ya koma ya saki alwala don haka malam ya kawo duka ukun a matsayin suna kare alwala amma biyu ne suke kare alwala daya baya kare alwala shine na abin na biyu malam yace malam yastankihu shakku matukar shakka bata aure shi ba akwai wanda shakka take auren sa wannan shine mai wasuwasi auren shakka shakka hawa-hawa ne wanda shakka take zuwa masa lokaci bayan lokaci wannan ɗabi'a ce ta dan adam ba wani dan adam face zaka same shi yana samun shakka cikin wasu lamuransa wanda shakka take tare da shi a koda yaushe to wannan mai wasuwasi ne ba hali ya zo aikata wani aiki sai shakka ta musamman na ibada sai shakka ta zo masa kaga alwala ce in ya fare ta sai yayi nisa sai ga ya dawo yana sakewa sai yayi nisa sai dawo yana sake in sallah ce ya karanta Fatiha ya maimaita ya sake karantawa saboda shedan ya zo yana wato ruda masa zuciyarsa ta kai ga sai ya dinga tunanin alwala ce sai ya je hannun hagu sai zuciyarsa ta raya masa bai wanke fita ba sai ya je kafa sai zuciya ta raya masa bai kurkure baki da hanci ba sai ya dinga dawa baya sallah ce sai yana sura sai zuciya ta raya masa bai yi Fatiha ba sai yana sujada sai ta raya masa bai yi ruku'u ba to irin wannan in ya samu kansa irin wannan hali to shi shakka ta aure shi shari'a mai rangwame mai tausayi ta masa rangwame irin wannan mutumi ba zai waiwaici wannan shakkar ba ba ruwansa da ita idan alwala yake ko ya je kafa sai ya tuna sai ya ji bai wanke fuska ba ya ci gaba da wanke kafarsa kar ya dawo fuskar an yafi ya ji bai kurkura baki bai ci gaba kawai kar ya dawo an yafi ko da bai yin ba idan yana sallah yana yayi ruku'u sai ya ji bai karanta Fatiha ba ko bai yi niyya ba kawai ya ci gaba an yafe Fatihar an yafe niyyar ya ci gaba da yadda ya samu kansa kawai ya ci gaba a haka wani bayan Allah ta'ala na gaya masa haka ya ce Allahu akbar sai ya fashe da kuka ya ce malam ina cikin damuwa ya ce yadda ka faɗan nan damuwa ta ci ya ce malam wani lokacin sai ina karatun tahiya sai kawai in tuna ban yi niyya ba a sallah ya ce dole sai na tashi na sake ɗaura niyya na yi sallah ya ce kuma malam sai ina raka'a ta uku sai in dinga tunanin raka'a ta farko ban yi karatun Fatiha ba na ce masa ala ka ci gaba kawai an yafe ya ce malam an yafe na ce an yafe ba sai ka yi ba ya ce malam ko ban yin ba shi kenan ka ce ko ba ka yin ba shi kenan sallah ka ta yi ya ce ka ya ji daɗin Allah sosai yadda Allah ya masa sauƙi ya masa rangwame kuma da wannan ne za ka yaƙi shakkar idan kana biye ta to shedan zai dada ingiza maka kura maka wutarta amma in ka rabu da ita ka ci gaba to shikenan to zai dinga baya baya da kai ba wani babban maganin waswasi kamar wannan shine babban maganin waswasi to lokaci ba zai yiwu mu ci gaba ba in ya so idan Allah ya kai mu sati sai mu tashi daga kashi na uku daga cikin abubuwan da suke karya alwala abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina nabiyina wa ashhadu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan yana cewa menene haƙƙin shugaba akan mabiyansa menene haƙƙin mabiya akan shugabansu to haƙƙin shugaba akan mabiyansa ko talakawansa shine ya musu adalci a cikin haƙƙokinsu sannan kuma ya musu adalci a cikin hukunci a tsakaninsu sannan ya kawar da zalunci ya karbi zalunci daga hannun wanda ya zalunci ya maiwa wanda aka zalunta sannan ya ba su kariya daga dukkan abin da zai cutar da su cutar wannan ta bangaren addininsu ta bangaren rayukansu da jinanansu ta bangaren dukiyoyinsu su samu kariya a hankalinsu su samu kariya a mutuncinsu sannan kuma yazo da abin da zai taimaki addinin nasu da jinanansu da dukiyoyinsu da hankulansu da mutuncinsu wannan duka yana daga ayyukan shugaba. Aikin shugaba ne haƙƙi ne na wajibi ya kiyaye amanoni na talakawansa, ya kiyaye musu baitul malin su, sannan kuma ya kiyaye abin da zai shigo ya cutar da baitul malin su. Wannan haƙƙi ne na shugaba. Sannan su ma talakawa akwai haƙƙin shugaba a kansu na su yi masa da'a da biyayya cikin abin da ba na saɓon Allah ba, sannan su yi masa nasiha a cikin abin da suke gani ya taɓe daga tafarkin daidai, nasiha irin wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa: من رأى من سلطانه شيئا يكرهه فليأخذ بيده فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وان دي يقع ابن دي يكي كاما دك شوغبانسا تو يكاما هنونسا يكوما جيفة دشي يمسا نزيها إدن يا كربا تو أنسا موشي غبايا يكو إدن با أسا موشي غبابا إدن با أسا مو إدن بي كربابا تو شيا سو كابن دي يكي كانسا. Da haka shugaba yana da haƙƙin a yi masa nasiha, a gaya masa guraren da ya taɓe daga daidai. Sannan yana daga haƙƙin shugaba a kan talakawa su yi masa addu'a. Shugaba yana buƙatan talakawa su yi masa addu'a, addu'a ta gari, saboda maslaha ta jagoranci. Idan tafiyar ta yi kyau, to su ma rayuwarsu za ta yi kyau. In tafiya ta lalace, su ma rayuwarsu za ta lalace, domin shugaba kamar direba ne a cikin mota. Shi ya sa babban malamin sunna Fudail bin Iyad yake cewa da a ce ina da addu'a karɓaɓɓiya guda ɗaya na yi za a karɓa, da a shugaba zan yi ta. Sannan shugaba yana da haƙƙi a kan talakawansa na kada su yi fito na fito da shi. Kar su yi fito na fito da shi, ma'ana kar su zage shi, kar su la'ance shi, kar su ɗaga makami a kansa, kar su yi masa bore, kar su yi masa tawaye. Duka shugaba yana da wannan haƙƙin a kan talakawa. Allahu a'lam. Wannan ya ce idan liman ya zo zai shiga sallah yana cewa a daidaita sahu, a haɗa kafaɗu, amma sau tari kafaɗun ba sa haɗuwa sakamakon matsewa sahun da ake yi. Malam ya lamarin yake bisa shari'a. To sahu, kamar yadda muka sani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar akan maganar sahu, ya kuma matsa akan maganar haɗa sahu, kuma ya ambaci siffofi na haɗa sahu, kama daga siffa ta haɗa dugadugai zuwa siffa ta setuwa da jeruwa zuwa siffa ta haɗa kafaɗu. Dukkan manzon sallama ya faɗa kafafu su haɗu, kafaɗu su haɗu, sannan kuma a jeru kar a bankare, kar wani ya yi ciki, kar wani ya yi baya. Ba a barin kafa a sahu saboda shaidan kar ya shigo. To amma kurakurai ne ake samu wajen yin sahu, shi yasa sahu baya daidaituwa yadda ake son sa. Ko dai a mammazu ba a ji daɗin sa ba, ko kuma a sake ba a haɗu yadda ya kamata ba. To wani lokacin abin da yake faruwa a wajen tsaiwa ne, wani ne yake ɗaukan balance, yake ɗaukan balance da ya fi nasa, wani kuma sai ya haɗe kafafunsa ƙasa da balansunsa, ƙasa da faɗinsa. Sahu ba zai yi kyau ba har sai dukkan mutanen da ke sahu kowa ya tsaya daidai tsawonsa. Idan kowa ya tsaya daidai abubuwan daidai faɗinsa, in kowa ya tsaya daidai faɗinsa, to sahu zai yi kyau. Amma wani in ya tsaya sai ya buɗe kafafunsa sun budewan kafafun yafi fadin sa, kaga dole kafarsa idan ta hadu da kafafun na gefen sa, to fa kafadin su ba za su hada kafarsa ba, da kafadin sa ba, saboda kafafun sa sun buda sun wuce kafadin sa. Amma in kafarsa ta tsaya setin kafadarsa setin fadin sa, to duk wanda ya hada kafa da kai zai hada kafada da kai, ta gefen nan ma idan ya hada kafada da kai zai hada kafa da kai. To hakan nan kuma kar ya shigar da kafarsa ciki, ya tare kafafunsa su yi ciki daga fadinsa, nan ma matsala ne, zai gurbata sahu, zai zo kafadarsa ta tare mutum, amma kafa ta kasa kuma bata kai ta iso tasa ba, sai ga mutum har sai ya kai ga inda in ya matsa sai ya zungura kafarsa ta iso kafar wancan nan ta ciki, shi kansa sai ji tsayuwarsa bata yi masa daɗi ba, it's not comfortable, ba zai ji shi daidai ba. To don haka ana buƙatar ya zama mutum ya tsaya, kowa ya tsaya daidai fadinsa, ko mutum mai kiba ne idan daidai fadinsa ya tsaya ba matsala sau, ko mutum siriri ne idan daidai fadinsa ya tsaya ba matsala sau. To yadda ake samun matsala kenan. Wannan yace malam yaya yanayin raka gawa yake, gawar ne a gaba ko a baya ko ɗaya babu anan, gawa tana tsakiya idan za a raka ta, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Idan za a yi rakiyar gawa, masu abin hawa suna gabanta, masu tafiyar kafa suna bayanta. A wancan lokacin da ake rakiya, wasu akan jaki, wasu akan doki, wasu akan raƙumi kenan. Yanzu kuma ana rakiya akan ababen hawa na mota ne da mashin. Wato da waɗanda suke yadda matsalar take, Muhammad sallama ya ce ar-rakibu amama hawal mashi khalfa, mai abin hawa a gabanta, mai tafiya kuma da kafa a bayanta. Haka ne idan an haɗu tsakanin masu abin hawa da masu tafiya, musamman abin hawan da shi ma tafiya yake yi, kamar doki da jaki da raƙumi. Yayin da kuma aka ce duk masu dawaki ne da masu raƙuma, gawar ma akan raƙumi aka ɗora ta, to wasu a gaba wasu a baya. Yayin da aka ce duka masu tafiyar kafa ne, to wasu za su wuce gaba, wasu suna baya, masu ɗauki da ita suna tsakiya. Yayin da aka ce duk masu lakiyar kan abin hawa ne na zamani, babura da motoci, to tana tsakiya, wasu motoci da babura suna gaba, wasu motoci da babura suna baya. Wannan shine sunna. Abinda nake gani ake na lakiyar gawa kuskure ne. Gawa tana gaba, kowa yana bayanta, a hana kowa wucewa, ita kuma tana gaba, saboda mai yiwa an samu waɗansu gwanayen malamai sun fassara larabcin ittiba'ul janaza, ittiba' shine bi ko, sai aka fassara gayan larabcin bi, tunda bi ne kuwa, to masu bi suna baya, wanda ake bi yana gaba, wannan larabcin aka fassara. Mu kuma a addinin musulunci, idan Allah ya yi magana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, eh larabci ne, amma ba a ɗaukan ma'anar larabci sai idan babu ma'anar kalmar a shari'a. Idan shari'a ta baiwa kalmar tata ma'anar, to ta shari'a za mu ɗauka, ba ta larabci ba. Ta yaya ake gane ma'anar shari'a? Ko dai manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da ake nufi, ko ya aikata, to anan ne za a ga me ake nufi da kalmar. Kesa da wani sahabi ya ji aya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ku ci ku sha sai kun iya bambance bakin zare da farin zare na alfajir. Ya dauki tukar zare baka da tukar zare fara, ya sa a kasan kulansa, in ya farka cikin dare ya daga ya gani bai bambance ba, sai ya sha ruwa sai ya kwanta. In ya sake dagawa ya duba bai bambance ba, sai ya sha ruwa sai ya kwanta. Bawan Allah nan ashe ya yi tadarkan ruwa alfajir ya keto, sai da gari ya waye bai manzon sallama labarin abin da ya yi, manzon Allah ya kalkale da dariya ya ce lallai kana da babbar kiya, da har za ta iya daukan alfijir wato alfijir din kasa a kasan fulanka tunda shi ya dauka gare ne ashe alfijir ake nufi to kaga anan shi ya dauki larabcin ne ashe akwai abin da ake nufi da ma'anar shari'a to haka dan haka kun ga da Allah yace ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ya kun mummunai ku yi wa annabi salati ku yi masa sallama suka ce mun san yadda zamu ma sallama ya zamu ma salati ai sun san meye salati salati shine addu'a sun san salati a larabci shine addu'a amma sai suke fahimta cewa ba fa addu'a da suke nufi addu'a a larabci ta akwai wani abu da ake nufi salati suka tambaye shi kuma ya gaya musu abin da ake nufi to haka ittiba'ul janaiz bin janaiza ba ana nufin binta tana gaba ana baya bane ana nufin rakiya Manzon Sallama ya fassara mana me ake nufi da bin shine wasu a gaba wasu a baya don haka mu yi daidai da sunna mu ajiye fassarar larabci mu dauki fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za mu rakiya janaiza gawar mu ta zama wasu suna jagoranta ta gaba wasu kuma suna binta baya kamar yadda sunna ta karantar Allahu ta'ala a'lam sai ayi hakuri mun tsawaita bayanai abinda muka daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.